sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 21 ga watan Afrilu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da ƴan Najeriya ke ci gaba da mai da martani a game da yi wa tsofaffin gwamnonin Plateau Joshua Dare da na Taraba Jole Inyami Afuwa da gwamnatin shugaba Buhari ta yi, fadar gwamnatin kasar ta ba da hujjarta.
Ki magana shekaru wato tsufa da kuma rashin lafiya mai tsanani. Idan mutum ya samu kansa a cikin wannan hali, ya cimma wannan ka'ida Afuwa. Saboda haka a zo a ce wai mutum ba za a yi marar wannan ba, to ake shi kenan a ajiye shi kuma har ya mutu a cikin kurkukun kowa ne.
To muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa rundunar wanzar da tsaro ta jihar Plateau da sassan jihohin Bauchi da Kaduna da ake kira STF a takaice ta miƙawa hukumar takaita yaduwar makamai ta Najeriya wasu tarin makaman da ta kwato daga hannun ɓata gari. Muna kuma tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a yau Alhamis ya umarci sojojinsa na kada su kusa kai cikin wata masana'antar sarrafa karafa da ke birnin Mariupol na kasar Ukraine, inda wasu ragowar dakarun Ukraine suka buya. Putin ya faɗa wa ministan tsaronsa Sergei Shoigu a wata ganawa da yi ta gidan talabijin cewa sojojin Rasha su killace masana'antar domin kada ko ƙuda ya wuce. Yana mai cewa tunkarar masana'antar zai iya jefa rayukan dakarun Rashar cikin haɗari. Shoigu ya faɗa wa Putin cewa akwai sojojin Ukraine 2,000 a masana'antar wacce ake kira da Azovstal, amma an ƴantar da sauran yankunan Mariupol, wani muhimmin birni mai tashar jirgin ruwa. Mai taimakiyar Prime Minister Ukraine Irina Vereshchuk ta buƙaci Rasha da ta bada damar kwashe fararen hula da sojojin da suka samu raunuka daga tashar ta hanyar jinƙai. A jamhuriyar Niger, a yayin da ake gobe Juma'a 22 ga watan Afrilu, majalisar dokoki za ta tattauna buƙatar baiwa sojojin ƙetare izinin girke dakaru a ƙasar a ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci. Jam'iyyun hamayya sun gargaɗi hukumomi su dakatar da wannan yunƙuri don gabatar da batun a gaban al'umma ta hanyar shirya zaɓen raba gardama. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulemu Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A sanarwar da suka fitar akan buƙatar da gwamnatin Nijar ta gabatar wa majalisar dokokin ƙasa da nufin samun izinin ba ƙasashe aminai damar kafa sansanin soja, shugabannin jam'iyyun adawa a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman sun nuna rashin cancantar hanyar da mahukunta ke shirin bi akan wannan batu da ke buƙatar takatsantsan, in ji su.
Ce furieux projet consiste dans une modification insensée de la DPG.
Dan majalisar dokokin ƙasa bugo da ƙari shugaban jam'iyyar Amin Amin Omar Hamidu Chana kenan yana mai cewa hukumomi sun buƙaci majalisa ta amince da gyaran fuskar tsarin manufofin gwamnati da zummar ɓoyewa 'yan majalisa abubuwan da ke kunshe cikin yarjejeniyoyin da ta cimma da ƙasashen da ke shirin maido sojojin su zuwa Nijar.
De base arrière pour déstabiliser.
Yan adawar sun buƙaci 'yan ƙasa kada su yarda da wannan yunkuri da ke da matukar haɗari a cewar su, sannan sun gargaɗi mahukunta su shirya zaɓen raba gardama a game da wannan shiri.
Un référendum pour toute modification notre loi fondamentale.
Ita ma ƙungiyar tsofaffin ministoci da manyan jami'an gwamnati wato SIRAC a sanarwar da ta fitar ta bayyana rashin gamsuwa da shirin girke dakarun ƙasashen waje. Tsohon ministan cikin gida Idi Ango Omar shine shugaban wannan ƙungiya.
A zahiri abin da muka yi ganewa a yi referendum zaɓen raba gardama wanda za a tambayi duk al'umma in an yarda ƙasa duka ta amsa ita ta yi zaɓe, in kun ba a yarda ba kenan a zauna bisa kan wannan. Hanya ta biyu ita ce yarjejeniya, bayanin abin ta kumsa a aika shi can majalisa su su tantarna kuma a lokacin nan su yi zaɓe, amma wacce hanya ba ta dace ba, gaskiya ba ta dace ba.
A hirarmu da shi akan wannan magana tsohon ministan tsaron ƙasa ɗan majalisar dokoki Kallamu Tari ya tabbatar da irin tasirin da zuwan sojojin ƙasashe aminai ka iya yi a yakin da aka sa gaba a yankin Sahel.
A matsayina na tsohon minista mai kula da tsaro na huskanci wannan matsala na san abin da take ciki saboda haka ne nake dibin tsakani na da Allah yana da kyau in bada bayani ga ƴan ƙasa in bada bayani ga abokaina ƴan majalisa su san abin nan ba wasa ne ba rayuwa ce ta jama'a ake dauka ko sojojin na ƙasar mu ko na wata ƙasa kudi ne wa'anda wata ƙasar sheke hidduwa marara su zuba a kashe su ruwanin yaki kenan abin ne wanda ake yi saboda yana da muhimmanci kuma saboda haka nan ne duk wanda zai iya bada ra'ayin shi su gona haraka ya tsaya bada shi tsakanin shi da Allah
a yanzu haka kasar Faransa da Tuni ta fara kwashe kayan ta daga Mali na jiran amsar majalisar dokokin nishar akan bukatar kaurawar ta kasar yayin da a makon jiya kasar Jamus ma ta fara nuna alamar neman samun matsugunni don ci gaban abinda ta kira yaki da ta'addanci Sule Muni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. A daidai lokacin da fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ke bada hujjar rashin lafiya a matsayin dalilin yi wa tsofaffin gwamnonin Plateau Joshua Dare da na Taraba Joel Inyami Afuwa, 'yan Najeriya na ci gaba da maida martani ciki har da wani tsohon ma'aikacin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC, Malam Habib Aliyu, wanda wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya yi hira da shi a Abuja.
Magana cewa an ba wa su Dare Joel Inyami Afuwa da gwamnati ta bayar da wani tsari na da ake ce prerogative of mercy abu ne da ya zo wa 'yan Najeriya da ni kaina da abin mamaki saboda gaskiya ba karamin nakasu bane a harkar yaƙi da cin hanci da rashawa saboda fi sabilillahi an shekara da shekaru ana fafatawa akan waɗannan cases a kotu a tashi a wayi gari duk da ban samu cikakkiyar hujjar da gwamnati ta bayar ba na basu a wannan Afuwa amma dai abu ne da bai yi wa 'yan Najeriya daɗi ba mu ma tsofaffin ma'aikatan da muka san muna cikin aikin nan an fafata da mu mun san wahalar da take tattare da ka je kotu ka haɗa bayanai ka je kotu ba dare ba rana ka kafa hujja kotu ta yadda da hujjojinku ta ba da hukunci sannan a ce an wayi gari yau gwamnati ta bada Afuwa gaskiya abu ne bai wani daɗi ba kuma yana nuna ba ƙaramin nuna cewa an yasar da maganar yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ita gwamnatin na abin da ta zo wa 'yan Najeriya da shi kenan za ta yaƙi hanci da rashawa ba ji ba gani ba sani ba sabo saboda haka ni abin ma takaicin shi ne ina tausayin wanda suka rage a cikin tsarin aikin saboda za su samu abin zai kashe musu gwiwa sai an yi da gaske tukunna su ƙara fahimtar cewa to fa aikin dai za a yi ci gaba da yin sa ne saboda Allah amma waɗannan misalai da aka yi na bada Afuwa ma mutane kamar irin su Dare da Joel Inyami da sauran mutane da ba mu gama tabbatar da sunayensu ba abu ne mai kashe gwiwa gaskiya
Malam Habib Aliyu kenan tsohon ma'aikacin hukumar EFCC a tattauna da ne da shi a Abuja a waje ɗaya Malam Garba Shehu ya mai da martani inda yake cewa
ana aiki da doka da tsarin mulki akwai ka'idoji da aka ajiye wanda yake idan hukumomi dan kuku ta kawo shawara cewa wane da wancin mu wannan ka'idoji da aka ajiye ai hukuma ko gwamnati sai ta bi shawaran su idan dai ba kuma wata nufaka ce ko wani mugunta ake so a mutum ba dama ce ga tsarin mulki ya bayar ga waɗannan tsofaffin gwamnoni ga dukkan waɗanda aka yi wa waɗanda suke 'yan Najeriya ne ashe idan har za a bari wani ya ci moriyar wannan bangare na tsarin mulki don a tsakai Afuwa ga mutum sai kamata a ce an hana wani don shi ya taɓa yin gwamna a baya ba wannan magana kenan
amma Malam Garba in ka dubi laifin da aka tabbatar a kansu na yin sama da faɗi da sama da naira miliyan 300,000 da kuma cewa ba su ma yi kashi 10 cikin 100 na yawan kamar hukuncin da aka yi musu ba a gidan yari ashe 'yan Najeriya ba su da hujja kuwa su ce lallai kamar an nuna son kai ya kamata a ce ko da rabin wa'adin ma su yi kafin a yi musu rangwame
shekaru wato tsufa da kuma rashin lafiya mai tsanani idan mutum ya samu kansa a cikin wannan hali ya cimma wannan ka'ida ta Afuwa saboda haka a zo a ce wai mutum ba za a yi marar wannan ba so ake shi kenan a ajiye shi kuma har ya mutu a cikin kurkuku ko kowa ne na magana na biyu shi ne idan ana maganan kotu ta ɗaure mutum a ta yi hukunci ta same ka baka da gaskiya ai kotu ta horar da kai ana tsammani tsakanin shi gwamna Dariya ko shi gwamna Nyame yanzu akwai wanda zai koma ya ci gaba da rayuwa kamar ba wani abin da ya taɓa faruwa.
A halin da ake ciki dai a yanzu, waɗansu 'yan Najeriya tambayar da suke yi shi ne, shin su 'yan nan tsohon gwamnonin guda biyu a lokaci ɗaya ne suke wannan ciwo wanda ake ganin zai iya dakatar da rayuwarsu da ya sa aka yi musu afuwa duk a rana ɗaya? Umar Faruk Musa, Muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Runduna ta musamman da ke wanzar da tsaro a jihar Plateau da sassan jihohin Bauchi da Kaduna ta miƙawa hukumar takaita yaduwar makamai ta Najeriya da ake kira STF a takaice makamai 517 da ta kwato daga hannun miyagu. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar ta ce ta kwato makaman ne a lokuta daban-daban yayin gudanar da aikinta na tabbatar da zaman lafiya. Kwamandan rundunar tsaro ta musamman wanda kuma shine kwamandan runduna ta uku da ke Jos, Manjo Janar Ibrahim Ali, ya ce rundunar za ta ci gaba da ɗaukan matakan da suka dace wajen kakkaɓe ɓata gari da wayar da kan jama'a kan muhimmancin zaman lafiya.
Mun yi nasara wajen karɓan makaman da 'yan tawaye da 'yan ta'adda suke amfani da shi. A yau za mu ba da makamai sama da 500 daban-daban. Akwai automatic rifles weapons guda 40 da kuma locally fabricated wanda aka kera a gida haka misali guda 477. AK-47 za mu bada guda 26. Iron FN rifle kuma za mu bada guda 1, sannan Beretta rifle guda 2. Akwai G3 guda 3, akwai Beretta pistol guda 6 da kuma Harrisburg pistol shi kuma guda 1, sannan akwai submachine gun guda 1.
Manjo Janar Ibrahim Ali ya kuma yi ƙarin haske kan mummunan harin da 'yan bindiga suka kai wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar Kanam a jihar Plateau da ya yi sanadin hallaka rayuka da dama.
Wayannan 'yan ta'addan su ne suka gudo daga Zamfara da Katsura saboda musayan wucin da muke musu a wannan area, suka dawo nan don su samu gurin da za su fake. To a sakamakon haka ne suka je suka kai wa 'yan Kanam. Yan ƙauyukan Kalam aka kai musu hari aka kashe sama da mutane 80. A halin yanzu dai an ƙara jami'an tsaro a wannan area, muna kan operation, muna binsu. In Allah da kuma za mu kawo ƙarshen wannan abin da suke a gurin, za mu kama su kuma za mu dunkufar da su ga hukuma.
Coordinator hukumar da ke takaita yaduwar makamai a shiyar arewa ta tsakiya, Manjo Janar Hamza Bature mai murabus, ya yaba da kokarin rundunar, ya kuma karfafa su kansu ci gaba da gudanar da aikin su har sai sun tsaftace al'umma daga mallakar makamai. Yace a yanzu haka ana fuskantar lokacin zabubbuka ne, muna bukatar kowa ya samu nutsuwa ba tare da zaman fargaba ko tursasawa ba. A watan Mayun shekara ta 2011 ne gwamnatin tarayya ta kafa hukuma ta musamman da za ta rika karbar makamai da aka kwato daga hannun 'yan bindiga, 'yan ta'adda, 'yan tawaye, barayi da sauransu don adana su a inda ya dace. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji ta dawo da rahoton mu na musamman.
Akasari kusoshin jami'in siyasa na yanke shawarar sasantawa don fidda dan takara guda da mabiya bayan jami'iyar za su amince da shi ne don takaita rikicin cikin gida da yin adalci wa bangarori. A Najeriya batun sasantawa ko consensus a zaɓuɓɓuka na jam'iyyun siyasa na neman zarcewa sauran dokokin gudanar da zaɓe da suka hada da baiwa delegate damar yin zaɓe don fidda dan takara da zaben ƙato bayan ƙato. Sau da dama irin waɗannan zaɓuɓɓuka na consensus da ake shafa amin suna kawo haɗin kai da amincewa tsakanin magoya bayan jam'iyya. To sai dai a wasu lokuta shike haddasa rudani, cece kuce, rarrabuwar kawuna har ma da ficewa daga jam'iyya da canza sheka. Gabanin zaɓuɓɓuka ta shekara ta 2023, 'yan takarkaru da wasu 'yan jam'iyyar APC a jihar Nasarawa sun fara bayyana fargabarsu da nuna wa shugabannin jam'iyya da makusoshinta kansu kaucewa tsaida 'yan takara ta hanyar yin yarjejeniya ko consensus. Honorable Musa Abubakar, wani matashin dan siyasa a jihar Nasarawa, yace zaben kato bayan kato shine abin da ya dace.
Maganan consensus gaskiya bana tunanin akwai matashi guda ɗaya da zai yarda da wannan. Dalili ko shine idan aka ce consensus ne, to tsakani da Allah za a iya zaben mundare. Abu ne wanda kusan mutane ne kadan za su zauna su amince da shi kawai. Wannan kuma ana neman ra'ayoyin mutane ne ko wace abinda mutane suke so. To kenan idan haka ake so idan ana son jam'iyyar ya ci gaba abin da ya kamata a yi shine kusan idan mutum ya ci direct primary za APC ko na tabbatar muku ya ci general election
kaman wato a yi zabe kai tsaye
ga zabe kato bayan kato. Idan muka duba halin da ake ciki yanzu akwai jam'iyoyi da suka fito wanda suna jiran kuskuren APC ne. To abin nufi anan shine idan har muka saita gidan mutum kafin lokaci ya kore mana to bana tunanin za su samu daman da ma za su yi amfani da wannan. Mutanen mu na APC yanzu kowa yana jiran primaries ne. Duk wanda aka kuntata mishi in dai akan abin da ya zama nashi ne hakkin shi to ina tabbatar muku za mu samu problem.
Shima Isa Abubakar Imam Awe yace ƴaƴan talaka ba su samun damar shiga takara idan har an yi zabe ta hanyar maslaha.
Tsakani da Allah idan ma ana son jam'iyyar APC ta dore a Najeriya ma'ana ta ci gaba da zama a mulki a Najeriya to a gaskiya tsakani da Allah ta aje batun maganar consensus a gefe domin consensus da ake din nan babu wani matashin da zai ce ki za consensus zai samu. Da haka mu muna kira da gwamnati a tun daga matakin jiha har zuwa tarayya da su aje batun maganar consensus din a gefe dan Allah.
To idan ka duba abin da ya faru a kwanakin nan idan aka zabi shi shugaban jam'iyyar ku ta APC a matsayin kasa kaga yanda aka yarjejeniya har aka fidda shi kuma suna batun cewa an yi ne saboda tsaftace jam'iyya kuma kar a kawo hargitsi da hayaniya.
Na'am, integrity din Buhari tana sama ne kuma yayi amfani da wannan dama saboda kunyarsa da kimarsa da yake din jama'a. To yanzu ina nan tambayan idan Buhari in zai wannan a Abuja shin ma da Buhari misali anan ja nasarawa da zai manona ja nasarawa babu shi saboda haka
nan babu dattawan da zasu ce a ga wani ku zaba shi kenan ya tsaya.
Idan akwai dattawan a yanzu a ja nasarawa aisha ba da mu ya mulkin sardin nan kuma shi kansa ya fi mu sani halin da ka sani ke cikin yanzu. Idan consensus ta kawo shi a madadin shugaba na APC ba na tsammanin abla da mu zai kyalaye wannan anan gaza domin na farko akwai matsaloli da ke tare da su. Zaki iya gane cewa a assembly dinmu yau a state din nan akwai wasu mambobin da sun kai shekaru 12 har ko da kai shekara 10 dan Allah dan girman Allah idan ana abun ne dinan cigaba ne shin ta yaya za samu cigaban.
Yayin da matasan ke roƙon kaucewa yin consensus ne sai a jiya majalisar koli ta jami'iyar APC ta fitar da tsarin kudin nuna sha'awar yin takara da form na tsayawa takarar. Kudin da mai neman tsayawa takarar na shugaban kasa zai biya sun kama naira miliyan 100, takarar matsayin gwamna ya kama naira miliyan 50, dan takarar sanata kuwa zai biya naira miliyan 20 ne. Shi ko dan takarar majalisar wakilai zai sai form ne kan naira miliyan 10, yayin da dan takarar majalisar dokokin jiha zai biya naira miliyan 2. Honorable Solomon Nandi Chendang da ke takarar gwamna ya bayyana rashin jin daɗinsa da yadda jam'iyyun siyasa ke tsawwala kuɗin sayen fom na takara.
Alhamdulillah da ni ina PDP ne amma saboda irin soye-soye irin nasu wanda mu kamar matasa na Najeriya matasa na jihar Plateau sai bamu so abin da suka yi ba sun saida mana fom miliyan 21. Miliyan 21 a zamanin yanzu ba naira 10 ba ne. Sai a waye gari kuma APC kuma su yi waɗannan sun fito da nasu da cewa in za ka nema shugaban kasa miliyan 100, gwamna miliyan 50. Ana kashe demokradiyya ne a hankali. Na biyu ana kashe bege ɗin matasa na Najeriya. Kunci mu ne shugabannin gobe kuma kuna sayar mana da form a wayannan amma ina za a samu wayannan kuɗin. So automatically ana kashe mana demokradiyya ɗin Najeriya ba gaskiya ba na Allah da annabi ba dan na daya ɗin in aka siya wannan form ɗin. Dole zaka nemi delegate kuma kin san siyasa irin na Najeriya dole ki samu delegate wanda zaki same su kici musu okay ni fa na fita neman takarar gwamna ta fita neman takarar president ko kuma na fita neman takarar din House of Representatives dole ki same su delegate kuma a delegate nan suna bidawo na ba a wurinki a miliyan 100 ko kuma miliyan 50 ko kuma miliyan 2 ko kuma miliyan 25 da kika siyo form din nan bai baki automatic ticket da cewa zaki zama flag bearer din wannan party din ba. Ina kashe demokradiyya ne kuma addu'a da cewa yau in Allah ya sa ire-irenku muryar Amerika su isar da irin wayannan sakoninmu irin na gaske na peaceability da cewa gaske ana kashe demokradiya a Najeriya. Wato in baka da kudi baraka ka nema wani abu ba maganar kinan.
Ita ko Hawwa Jafaru Jarumi wanda aka fi sani da Jaruma tace a shirye suke su mata don su shiga tsayawa zabe.
Mata na da dama na rasu fita. Su nema daga assembly har senator har gwamna to mu ma yanzu muna shirye da mu fita mu gogormai da su kuma Allah zai ba mu sa'a in Allah ya da kuma zamu samu nasara.
Kina cewa mata za su fito amma batun kudin sayan form duk da yake na san an rage ma mata amma kudin sayan form yayi yawa a ganin ki ta ina za warware wannan matsala ta yadda wani ma da ba kudi ba karfi yake da shi ba ba ubangida yake da shi ba zai iya sayan form.
Idan Allah ya ce zaka yi abu to Allah zai kawo maka kudin da zaka yi wannan abu.
Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule yace yin adalci ga kowa shine zai hana tashin rikici a jam'iyyar tasu.
Zaben da ya kawo ne shine zaben da mutane za su yi layi wa ƴan delegates su ne za su tsaya su yi zabe su wannan ya jefa ba wanda ya san abin da wani ya jefa wa wani. To ni irin zaben da ya kawo ne kenan. To saboda haka kuma kin ga da aka yi wannan zabe ba wani wanda ya nuna damuwa daga cikin mu 11 da muka tsaya wannan zaben saboda kowa ya ga an mara adalci. To mu kuma haka zamu yi a jihar Nasarawa duk abin da zamu yi mu yi adalci saboda hankalin kowa ya kwanta. Zaben da zamu yi kenan ba lallai bane mu dauki ɗaya daga cikin wannan irin na consensus kamar inda na faɗi mu ce sai mun yi wannan ba mu riga ba mun kai wajen ba. Eh no saboda haka lokacin ya kusa haka zamu zauna tare da manya-manyan ƴan jam'iyyar mu me yafi dacewa a yi. To a lokacin ne kuma za a zauna ce eh to mu muna ganin kar a samu rikici a yi adalci jama'a za su fi so a yi kaza kuma duk abin da jama'a suka fi so za a yi shi za mu yi.
A halin da ake ciki dai waɗanda suka nuna sha'awar shiga zaben na kan yin zawarcin neman karɓuwa yayin da batun tsawwala kuɗin form da jam'iyyu suka yi zai iya durƙusar da hankoran da wasu ke yi na samun canji mai ma'ana a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Gasar ƙwallon ƙafa na duniya yanayi ne da gogaggu da kuma fitattun gwanayen masu muzale da ke nuna iyawarsu a doron duniya. Sai dai ƙwallon duniya da zai gudana ƙasar Qatar zai kunshi wasu daga cikin tsofi da kuma sabbin jini. Mai yiwuwa ne kuma wannan karo ya zama wasan ƙarshe na duniya da Lionel Messi da kuma Cristiano Ronaldo za su gwada kwanji. Shi dai Ronaldo zai cika shekara 41 ne a shekara ta 2026 wato shekarar da za a sake ƙwallon duniya bayan wanda zai gudana a cikin wannan shekara ta 2022. Sunayen ƴan wasan da za a ji kuwa sun hada Kylian Mbappe daga Faransa, Lionel Messi Argentina, Kevin De Bruyne kasar Belgium, Cristiano Ronaldo daga kasar Portugal, Vinicius Junior Brazil, Virgil van Dijk daga kasar Netherlands. Sauran sun hada Neymar dan kasar Brazil da Pedri daga kasar Spaniya, Karim Benzema daga kasar Faransa, Luka Modric daga Croatia, akwai Alphonso Davies daga Canada, akwai Christian Pulisic daga Amurka, sai kuma Son Heung-min daga kasar Korea ta Kudu da kuma captain din kasar Ingila Harry Kane. Za mu duba wasan Premier League na kasar Ingila da aka buga jiya Laraba. Everton da Leicester sun tashi kunnen doki yayin da Chelsea ta sha kashi a hannun Arsenal da ci 2-4. Sai Newcastle ta yi nasara kan Crystal Palace da ci 1-0 a yayin da club din Man City ta sake komawa matsayinta na jagora a teburin Premier a bayan da ta lallasa club din Brighton Albion da ci 3-1. Sai kuma rukunin La Liga na kasar Spaniya kawai wanda aka yi tsakanin Atletico Madrid da kuma Granada an tashi banza da banza, wanda aka fafata tsakanin Celtic da Getafe an tashi Getafe na da ci 2 Celtic -1. A yayin da wanda aka kwata tsakanin Osasuna da Real Madrid an tashi a wasan dai Real Madrid kwallaye 3 ke gareta, Osasuna na da kwallo guda. Bari komu waiwayi shirin gasar kwallon kafa na Afirka ta yamma da ake kira da sunan wafu na 'yan kasa da shekaru 20. Babban kotun 'yan kwallon kafan Najeriya na 'yan ƙasa da shekaru 20 Flying Eagles Dadan Boso ya gayyace 'yan wasa har guda 40 a wani shiri don tunkarin gasar da zai gudana a watan gobe a ƙasar Nijar. 'Yan wasan da kotun ya gayyata sun hada gololi guda 4, 'yan wasan gaba guda 12, 'yan wasan tsakiya guda 17, sai kuma defendu guda 7. Sau 7 dai Najeriya take zama zakara a gasar wafu din. Za a fara gasar ne a ranar 7 zuwa 20 ga watan Mayu a birnin Niamey idan Allah ya kai mu. Abdulwahab Muhammad na Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To yanzu kuma ga tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan.
Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Ibrahim Muhammad Jibril wanda aka fi sani da Abu Malik NG. Lalle azumi na da tasiri sosai akan matasa. Kasancewa ta mazaunin wata anguwa da ake kira anguwar Rogo a nan Jos babban birnin jihar Plateau, zaka iya fahimtar cewa lokutan azumi yakan sa matasa su kusanta da Allah sosai. Zaka ga wasu abubuwa na alfasha da na Allah wadai zaka ga ya ragu gaskiya to the barest minimum idan akuwansa. So wannan zamu iya cewa lalle azumi yana da tasiri sosai akan matasa, kuma kama ga zuwa guraren ibada, maganan salloli na jam'i ne, tarawi ne, halattan tafsirai na karatun alqur'ani ne, zaki ga lalle matasa musamman irin wayannan lokutan sun bada himma sosai wajen ganin cewa sun ji wannan guraren sun sami sauraro da kuma rabota ta tafarkin addini. So zamu iya cewa gaskiya azumi na playing role sosai, kuma hatta crimes wato laifuka da ake committing wanda yawanci ake ta'allaka su ga matasa, idan wata Ramadan ya tashi zaki ga ya kama zaki irin wayannan crimes din sun ragu sosai to the barest minimum. Lalle zamu iya cewa matasa na tasirantuwa sosai da wannan wata na Ramadan, wata mai alfarma. A watan Ramadan ne kadai zaki ga malamai da wasu kungiyoyi na jin kai sun nuna kaimi wajen ganin cewa sun karantar da matasa tarbiya da wasu social abubuwa haka da agud. So maganan sustainability ya ta'allaka ga irin karatuttuka da kuma halayya da mutane suke nunawa in general a wannan wata na Ramadana, wato na tausayawa da kuma kokarin ganin cewa an yi ina yi bari na bari ga matasan. So yana da kyau a ce matasan sun sustaining din shi gaba da Ramadanan, but amma hakan zai tasirantu ne har idan al'umma da kuma wasu jagorori na al'umma da kuma malamai sun ci gaba da karantar da matasa da nuna musu cewa lalle ya kamata su ci gaba da wannan hali. To nagode, Allah ya saka da
To madalla, kafa mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a yau Alhamis ya umarci sojojinsa na kada su kusa kai cikin wata masana'antar sarrafa karafa da ke birnin Mariupol na kasar Ukraine, inda wasu raguwar dakarun Ukraine suka buya. Putin ya faɗa ministan tsaronsa Sergei Shoigu a wata ganawa da yi ta gidan talabijin cewa sojojin Rasha su killace masana'antar domin kada ko kuda ya wuce. Yana mai cewa tunkarar masana'antar zai iya jefa rayukan dakarun Rashar cikin haɗari. A jamhuriyar Nijar, a yayin da ake gobe Juma'a 22 ga watan Afrilu, Majalisar Dokoki za ta tattauna buƙatar baiwa sojojin ƙetare izinin girke dakaru a ƙasar a ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci. Jam'iyyun hamayya sun gargaɗi hukumomi su dakatar da wannan yunƙuri don gabatar da batun a gaban al'umma.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki maɗauki da wani sabon shirin. A madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniyan mu Nick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.